إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ان قوى نامنا جيسوات الدين المسلم تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu da ke GRA a cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta Sirar Khalifa na uku Uthman dan Affan Allah yarda da shi wannan majalisin shine majalisi na 12 a wannan yammaci na Alhamis 26 ga watan Jumadal Ula hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 28 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024. A majalisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da misali cikin misalai da mawallafin wannan littafi da muke karanta sirar Sayyidina Uthman cikinsa ya kawo mana na lazumtar Sayyidina Uthman ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali na ƙarshe da muka ƙarƙare bayani kansa shine halartar sa yakin Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya iya halartar ba ambato kyakkyawa ga Sayyidina Uthman yazo cikin fita wannan yaki na irin gagarumar gudunmawa da ya bayar saboda shirya mayakan musulunci. To gabar da za mu je ga gareta a wannan yammaci gaba ce da za ta yi mana bayani na irin gudunmawa da Sayyidina Uthman ya bayar ta dukiya don gina al'umma da kuma gina wannan daula ta musulunci. Santa na musulunci bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, Madina ta zama ita ce headquarter ta musulunci. To Sayyidina Uthman Allah yarda da shi yayi bajinta ya taka rawar a zo a gani wajen gina wannan headquarter ta musulunci da ta zamanto garin Madina. Mawallafin wannan littafi ya kawo mana misalai guda biyu da za su fito mana da yadda Sayyidina Uthman ya ba da gagarumar gudunmawa don gina wannan headquarter ta musulunci wato garin Madina wacce ta zama ita ce cibiya duk inda musulunci ya yaɗu ya watsu a duniya tushensa Madina ne. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka fara masa wahayi cikin garin Makka mutanen Makka ba su bar shi ya samu damar isar da saƙon Ubangijinsa ba, sun ƙaryata shi sun jefe shi da bokanci sun ce mawaki ne sun ce mahaukaci ne babu irin kalmomi na aibantawa da kushewa da basu gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Amma duk da haka bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙasa a gwiwa ba. Ya ci gaba da karantar da mutane, yana kiran mutane wajen kadaita Allah madaukakin sarki da bauta. Da suka ga annabi bai karaya ba na irin kalmomi da suke jifansa da su, wannan bai sa ya karaya ba, bai sa ya yi ƙasa a gwiwa ba, bai sa ya fasa abin da yake ba. To mataki na ƙarshe da suka ɗauka shi ne suka yi yunkurin kashe shi. Wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya masa umarni ya bar garin Makka ya koma garin Madina. Madina kuma gabanin ya koma Madina sai Allah ya masa sharar fage guda biyu. Sharar fage na farko da Allah maɗaukakin sarki ya masa bisa hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara yaƙi, ƙazamin yaƙi ya auku tsakanin ƙabilu guda biyu na Larabawa na mutan Madina. Ƙabilar Aus ta wannan ɓangare, ƙabilar Khazraj ta ɗaya ɓangaren, suka gwabza gagarumin yaƙi, ƙazamin yaƙi ta yadda aka tafka asara a kowane ɓangare. Ɓangaren Aus an kashe adadi mai tarin yawa, kamar yadda ɓangaren Khazraj aka kashe. Kuma hikima ta Ubangiji sai ya hukunta galibin waɗanda aka kashe a cikin ɓangarorin guda biyu shuwagabanni ne masu a faɗa aji. Sai aka wayi gari babu wani wanda ya kai ya faɗa aji a saurare shi face an kashe shi a wannan yaƙi. Kaga wannan sharar fage ce Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzansa, ta yadda inda zai yi hijira ya dawo garin Madina ba zai haɗu da kalubale ba, na wanda yake ga shi ya kamata a bi, shi ya kamata a saurara. Wannan zai sa ya yi ta gasa yana cin kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ɗaya Allah ya bari wanda ya ɗauki dakon jagorancin munafurci a Madina, shi kaɗai Allah ya bari, shi kuma hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne Abdullah bin Ubay bin Salul, shi kaɗai ya saura mai faɗa aji. Amma duk wani mai faɗa aji, duk wani wanda ake ganin girmansa, ake ganin ƙimarsa, Allah maɗaukakin sarki ya hukunta an kashe shi. Wannan sharar fage ne, kamar yadda matar annabi Ummuna Aisha Allah ya da ita ta bayyana, sharar fage ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzansa ta yadda zai zo ba zai haɗu da ƙalubale mai girma ba. Sai sharar fage na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya fatan wannan mutane su samu wanda zai zo ya haɗa kansu, don su ma sun gaji da yaƙi. Yanda aka samu gagarumin kisa a kowane ɓangare cikin ɓangarorin guda biyu, Allah suke su samu wani dalili da zai haɗa musu kawunansu su tsaye da yaƙi da suka share shekaru aru-aru suna yi, wanda suka gada kaka da kakanni. Wannan na farko kenan. Na biyu, akwai Yahudawa da suke zaune cikin Madina. Su kuma Yahudawa, kamar yadda muka sani, ma'abota littafi ne, ma'ana sun karanta littafinsu na At-Taura, sun san shi ciki da bai. Sai ya zama a cikin littafin nasu sun karanta siffofin annabi na ƙarshe wanda Allah zai aiko, wanda daga bayansa babu wani annabi. Sannan sun karanta cewar wannan annabi in ya zo zai yaƙi Larabawa. To sai suke kallon wannan mutanen Madinan cikin jerin waɗanda annabin zai yaƙi. To idan husuma ta haɗa su da mutan Madina, Aus da Khazraj, sai suna ce musu ai ku shafa wa kanku ruwa, mun kusa mu yi maganin ku, akwai annabi da Allah zai aiko wanda shi ne annabi na ƙarshe, daga shi babu wani annabi, idan ya zo zai yaƙe ku za mu taimaka masa wajen yaƙanku. Saboda sun karanta cewa zai yaƙi Larabawa, yana da siffa iri kaza, yana da siffa iri kaza, suna lissafawa. To waɗannan mutan Madina suna ji, kuma sun san cewar tabbas Yahudawan suna da littafi da suke karanta waɗannan bayanai daga ciki, to sun sha jinin jikinsu. To taufiki na Ubangiji hakan sai zama alheri. Mutanen nan sukan je su yi aikin hajji duk shekara a garin Makka. To a shekarar da aka tsangwami Annabi sallallahu alaihi wasallama, aka hana shi sakat, har ma aka yi yunkurin kashe shi shekara ta 12 bayan fara yi masa wahayi. Mutan Makka sun kudiri aniyar kashe shi, domin waɗanda suke ba shi kariya Allah ya ɗauki rayuwarsu a shekara ta 10 bayan fara yi masa wahayi. Na farko babbansa Abu Talib, mahaifin Ali ɗan Abi Talib, yana ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kariya, kuma baya bari wani ya tinkare shi da cutarwa. Na biyu matar Annabi sallallahu alaihi wasallama Khadija, ita ma Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarta a shekara ta 10 bayan fara yi wa Annabi wahayi. Shi yasa ma malaman sira da tarihi suka kira wannan shekarar da shekarar bakin ciki, Amul Huzn, saboda Annabi ya ji bakin cikin rasa waɗannan mutane guda biyu waɗanda suke da muhimmanci a rayuwarsa. To su kuma dama mutanen Makka Allah suke su samu dama da za su yi ca kan Annabi. To yanzu kura ta mutu sai a yi wasan daji, tunda waɗanda ake ga suke ba Annabi kariya sun koma ga Allah. Yanzu suna gafa wa Allah ya haɗa mu da shi in ba kai ba. To a nan fa suka yi ca kan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar za su cinye shi ɗanye. To shi yasa Annabi ya fara tunani cewar fa garin Makka fa ba gari ne da zai iya zama ya yi da'awa ba. Ba gari ne da zai iya zama ya karantar da mutane addinin musulunci ba. Ba zai samu damar haka ba, ballantana ya samu damar fita wajen Makka ya yaɗa musulunci. Ai sai gida ya zauna lafiya a samu damar fita waje. To yanzu gidan ma bai zauna lafiya ba, ina ya ga waje? Shi kuma manzo ne na duk duniya gaba ɗaya, ba na iya garin Makka ba. To Makka ma ta gagare shi, da ya samu kafuwa ne a Makka, to wannan zai ba shi damar fita wajen Makka ya ci gaba da yaɗa musulunci, tunda shi Annabi ne na al'ummar duniya gaba ɗaya sabanin sauran annabawa. Kowane Annabi idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi turo shi, yana turo shi gurin mutanensa a keɓe. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah maɗaukakin sarki ya tashi turo shi, sai turo shi ga duk ɗokacin mutan duniya gaba ɗaya. Haka Allah ya faɗi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadira. Allah maɗaukakin sarki ya ce ba mu aiko ka ba face ga duk ɗokacin mutane, ma'ana mutan duniya kakaf, da Balarabe da Bature da Inyamuri da Bahaushe da Fulani da Indonesia da Malaysia da duk wata al'umma da ka sani a duniya, Allah maɗaukakin sarki ya aiko Annabi gurinta. To kaga dole Annabi yana bukata ya samu garin da zai samu gurin zama, ya samu kariya, ya samu kulawa. Wannan zai ba shi damar yaɗa wannan addini a sassan duniya. Amma in bai samu haka ba, ba shi da wannan nutsuwa. To shi yasa Annabi yake ta bibiyan mutane, musamman a lokacin aikin hajji. A duk inda ya ga baki sun zo, sai tallata musu wannan addini na musulunci. Yana nema daga gurinsu, shin a cikinku akwai wanda zai ɗauke ni ya kai ni gurin mutanensa, in je in isar da saƙon Ubangiji na? A nan Makka Quraisha sun hana ni isar da saƙon Ubangiji na. Annabi yana bin tawaga-tawaga na mutanen da suka shigo garin Makka yin aikin hajji. Duk inda ya ga baki zai je tallata musu addinin musulunci. Sai ya yi kicibus da mutan Madina. Sun shigo aikin hajji, sun kammala aikin hajji, suna yi wa kawunansu aski. Manzo Allah ya zo sai tallata musu wannan addini da musulunci. Yake ce musu, hal rajulun minkum yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalama rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Shin a cikinku zan samu wanda zai ɗauke ni ya kai ni gurin mutanensa dan isar da maganar Ubangiji na saboda fa Qurayshawa sun hana ni isar da maganar Ubangiji na anan garin Makka mutan Madina suka daga kai suka kare Annabi kallo sai suka ga ai siffofin da Yahudawa ke lissafa musu na annabin da zai zo a ƙarshen zamani wanda Yahuda ke cewa zai yaki Larabawa in yazo ya kan Larabawa za su hada kai da shi su yake su sai suka ce to yanzu bari mu musu dabara kafin su gane shi mu bari mu riga su karban abin da yazo da shi to take suka karbi wannan addini na musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan a shekara ta 12 bayan fara yi wa annabi wahayi suka ce ka dan ba mu dama zuwa baki za mu je mu tattauna da ƴan garin mu na ƴan Madina mu ji menene ra'ayin su idan sun gamsu sun amince shekara mai zuwa za mu zo mu mitin da kai a kullar yarjejeniya tsakani da suka tafi suka je garin Madina mutan Madina suna jin labari kowa a guje karbi wannan addini da annabi yazo da shi to annabi dama ya tura su da ɗaya daga cikin sahabbansa Mus'ab bin Umair akan in har sun gamsu yayi ta karantar da su alqur'ani yana karantar da su addinin musulunci to kuma abin da ya faru kenan sai aka wayi gari kafin shekara ta kewayo babu wani gida cikin mutanen gidajen mutanen Madina face addinin musulunci ya shiga to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara da ta zagayo shekara ta 13 bayan fara yi masa wahayi mutan Madina sai suka taho mutum 83 alhali bara mutum 12 ne suka zauna da annabi shekara ta 12 to shekara da ta kewo mutum 83 cikin su har da mata aka zo aka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malaman sira suke kiran wannan zama da bai'atul aqaba athaniya mubaya'a da aka yi ta aqaba ta biyu suka zo suka kulla yarjejeniya tsakanin su da annabi suka dauka annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawari in har ya bar garin Makka ya koma garin Madina za su ba shi kariya za su ba shi kula kamar yadda za su ba wa iyalansu matansu ƴaƴayansu danginsu kage yanzu kenan annabi ya samu garin da zai je ya zauna hankali kwance zai zauna a sake na farko ya karantar da addini a wannan garin kuma yana da damar ya fita wajen garin nan ma ya yada addini inda dama shi annabi ne na al'ummar duniya gaba daya dama abin da ya rasa kenan a Makka ya samu kariya ya samu kula ta yadda zai karantar da addini ba tsangwama ta yadda zai karantar da addini ba tare da an yi fito na fito da shi ba tare da an ci kafarsa ba to yanzu ya samu wannan damar a garin Madina shikenan kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hijira daga Makka ya komo garin Madina kuma mutan Madina kamar yadda suka masa alƙawari sai suka cika alƙawari suka ba shi gurin zama har ma rige-rige suke wajen masa ƙawainiya wajen yi masa hidima tare da waɗanda yayo hijira tare da su ya dawo garin Madina mutan Madina sun nuna halarci kwarai da gaske shi yasa Allah madaukakin sarki cikin alƙur'ani ya jinjina musu walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa wannan jinjina ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi waɗannan mutane na Madina yadda suka tarbi annabi da shida sahabbansa yayin da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina zaka tarar mutun yana da buƙatuwa zuwa ga abu amma zai fifita dan uwansa wanda yayi hijira akan wannan abu zai zo da matansa kyawawa guda biyu sai ya ce wa mutumin Makka zabi ɗaya daga ciki wacce kaga ta maka sai ya sake ta shi kuma wannan mutumin Makka tana ƙare idda sai ya aure ta zai zo da gurinsa mai kyau sai ya raba biyu sai ya ce mutumin Makka zabi wanda ya maka sai ya zaba zai yana da kasuwanci sai ya raba abin nan dukiyarsa ta kasuwanci sai ba da rabi wa mutumin Makka rabi kuma ya rike yana da gona sai ya raba ta rabi ya raba ta biyu ya dau rabi haka nan suka taimaka annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa wannan yasa annabi ya dauki garin Madina a matsayin santa a matsayin hadfata na addinin musulunci saboda ya samu dama ya yada musulunci daga garin Madina shine malamai suke cewa duk inda kaga musulunci yayi yado a yau a duniya tushen sa garin Madina saboda nan ne annabi ya kafa cibiya ta musulunci. To bayanin da za a yi mana a wannan gabar, yayi sayyidina Usman yayi kai kawo, yayi sayyidina Usman ya bada gudunmawa wajen kafuwar wannan santa, wajen kafuwar wannan cibiya wacce annabi ya kafa ta, ta yadda ya samu damar yaɗa musulunci, kuma musulunci ya yaɗu har zuwa tashin kiyama, duk inda musulunci ya yaɗu tushensa, cibiyarsa garin Madina. A nan gurin yake mana bayani cikin wannan littafi, zai bidiro mana da bayani na irin gudunmawar da sayyidina Uthman ya bayar farko-farkon hijira annabi daga Makka zuwa Madina. Yace kana Uthmanu radiyallahu anhu min al-aghniya alladhina aghnahum Allah azza wa jalla. Sayyidina Uthman, Allah ya rida shi, ya kasance yana cikin masu wadata, waɗanda Allah madaukakin sarki ya wadata su da dukiya. Dukiyar sayyidina Uthman dukiya ce wacce take ta ban mamaki, wadda idan ka ji yanda ake bayanin dukiyar za ka yi mamaki, sannan idan ka ji yanda yake ciyar da dukiyar, idan kai ba musulmi bane ma sai ka karyata, sai anya ku haka zai faru. Amma musulmi duk labarin da yazo daga gurin waɗannan bayin Allah baya tantama, baya tararradi akai. Wa kana sahiba tijaratin wa amwalin qalila. Sayyidina Uthman ya kasance ma'abocin kasuwanci kuma ma'abocin dukiya wacce take mai tarin yawa. Allah madaukakin sarki ya hore masa dukiya wacce take ta gani kuma ta fada. Walakinnahu istakhdama hadhihi al-amwala fi ta'ati Allah azza wa jalla wa ibtigha'a mardatihi wa ma 'indahu. Sai dai sayyidina Uthman wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya yalwata masa, wannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya hore masa, yayi ta amfani da ita wajen da'awa Allah madaukakin sarki, yayi ta amfani da ita wajen neman yardan Allah madaukakin sarki, yayi ta amfani da ita wajen dacewa da tanadi da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa waɗanda suke da dukiya kuma suka ciyar da ita fi sabilillah. Yace wa sara sabbaqan li kulli khair, sai ya zamanto wanda yake mafi rigaye ga duk wani alkhairi, duk wani alkhairi da yazo in dai ya shafi dukiya zaka ga Usman yana dan rige tsakaninsa da sauran sahabbai, baya sanya, baya nawa, baya idan al'amari ya shafi dukiya. Yanzu nan zai wala yakhsha al-faqr, kuma baya tsoron talauci, idan kaga yadda yake fidda dukiyarsa ya ciyar da ita dan ɗaukaka wannan addini da kuma kafuwar wannan cibiya da annabi ke ƙoƙarin kafata, za ka fahimci cewar tabbas wannan ciyarwa na wanda baya tsoron talauci. Yace wa mimma anfaqahu radiyallahu anhu min nafaqatihi al-kathirati ala sabili al-misal ma ya'ti. Daga cikin dukiyar da sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya ciyar na dukiyarsa wacce take mai tarin yawa, a babin misali ga nan misalai kamar haka, wato zai zubo mana misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Uthman ya ciyar da dukiyarsa, dukiya wacce take mai tarin yawa dan gina al'umma a garin Madina, fatan wannan cibiya da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so ya kafa ta kafu tai karfi, ta yadda zai samu damar fita wajen Madina ya yada addinin musulunci. Misali na farko, bi'ru Ruma, rijiyar Ruma, wata rijiya ce a garin Madina kamar yadda za mu ga bayani. Yace inda ma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-madinata al-munawwarata wajada anna al-ma' al-'adl qalilun. Yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin Madina, ya tarar da ruwa wanda yake mai dadi, wanda za a sha a ji dadi kadan ne sosai. Galibin ruwan garin Madina ba shi da dadi, amma ruwan da za a iya sha a ji dadin sa ba shi da yawa cikin garin Madina. Guri ne wanda yake takaitaccen guri. Walaysa bil madinati ma yusta'dabu ghayru bi'r Ruma. A cikin garin Madina babu ruwan da ake jin dadin sa in an sha banda ruwan rijiyar Ruma. Kenan wannan rijiya ta Ruma ita ce kawai ruwanta yake da dadi, amma sauran rijiyoyi da za a debi ruwan su a sha za a ji yana da zartsi, za a ji wani ma ba zai ma kashe maka kishi ba, za ka yi ta sha kai ta sha amma bai kashe maka kishi ba, amma rijiyar Ruma kana shan kadan za ka ji ya kashe maka kishi, kuma kana sa a bakinka za ka ji ruwan yana da dadi. To sai ya zamanto wannan ruwa kowa yana fatan ya samu ya sha, to amma kuma shan ruwan yana da wahala. Ruma kamar yadda malaman tarihi suka ambata sunan wani Bayahude ne a garin Madina, to ita wannan rijiyar mallakinsa ce. To kaga tunda mallakinsa ce, annabi kuma bayan hijirarsa, bayan dawowarsa garin Madina, ai Yahuda ba su karɓi wannan addini gurinsa ba. To kaga kenan ba yadda za a yi musulmai su samu su sha wannan ruwan da daɗin rai. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya sauƙaƙawa al'umma musulmi yayi fatan ina dama da a ce wannan rijiyar al'umma musulmi za su mallake ta su samu daman amfanuwa da ruwanta. To shine anan gurin sai manzon Allah yake faɗaitar da sahabbansa dangane da mallakan wannan rijiya. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yashtari bi'ra Ruma fayaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimina bi khairin lahu fil janna. Manzo Allah yake kwadaitar da sahabbansa an yi hijira an dawo garin Madina. Mutan Makka a can garin Makka sun saba shan ruwa mai daɗi, inda garin Makka kewaye yake da duwatsu, garin kuma da yake da duwatsu zaka tarar ruwansa yana da daɗi. To Madina kuma da suka zo ruwan Madina babu daɗi, banda wannan rijiya ta Ruma ita ce kawai ruwanta yake da daɗi. To wannan ya jefa mutan Makka a matsanancin yanayi na rayuwa, saboda sun samu canji na ruwan sha, sun samu canji na yanayi, sai suka yi ta kamuwa da zazzaɓi, zazzaɓi kala-kala iri-iri, har mutum idan ya wayi gari zai tsammani cewar ba za a wuni da shi ba, idan an wuni da shi zai tsammanin cewar ba za a kwana da shi ba, za a iya wayan gari babu shi. To wannan al'amari ya kuntatawa musamman muhajirun waɗanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka suka dawo Madina. Annabi kuma duk wani abu da zai kuntata musu baya son sa, haka Allah ya siffanta shi, abin da zai kuntata al'ummarsa yana girmawa annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitu, manzo ya zo muku daga kawunan mutum ne irin azizun alaihi ma anitu, duk abin da ke kuntata muku yana masa girma, baya son abin da zai zama yana kuntata muku, duk abin da ke ci muku tuwo a kwarya baya son sa. To shi yasa da mutan Makka da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina suka samu kunci na rayuwa ta bangaren ruwan da za su sha. To abin sai ya girma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yake fatan a samu dalili da zai sa a samu sassaucin wannan yanayi da mutan Makka suka samu kansa a cikin matsanancin yanayi na abin da ya shafi ruwan sha. To shine yake kwadaitar da sahabbansa cewar man yashtari bi'ra Ruma, waye a cikin ku da zai iya ciran dukiyarsa ya sai wannan rijiya ta Ruma wacce ta fi kowace rijiya daɗin ruwa cikin garin Madina. Fayaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimin, ya sanya gugarsa kamar gugar sauran musulmai, ma'ana kar ya zamanto akwai bambanci wajen amfanuwa da ruwan tsakaninsa da sauran musulmai, kawai shi dai ya saye ta ne fi sabilillah, kowa ya amfana da shi yadda zai amfana da shi, haka wannan da wannan da wancan duk za su amfana da shi, shine ya sanya gugarsa kamar sauran gugan musulmai, yadda zai zo ya ɗibi ruwa haka kowa ma zai zo ya ɗibi ruwa, ba zai nuna cewa tasa ba ce, ba zai nuna isa ba, ba zai nuna gadara ba, kawai shi dai ya su ya ne kowa ya amfana da ita. Annabi ya kwadaitar da sahabbansa wannan ya ce bi khairin lahu fil janna, in har ya yi haka Allah maɗaukakin sarki zai canja masa da abin da ya fi ta alkhairi a aljanna, abin da ya fi ta alkhairi ya fi ta kyau a aljanna. Annabi ya kwadaitar da sahabbansa wannan. Sayyidina Uthman ya ji wannan kwadaitarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala sallallahu alaihi wa sallam sanna har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man hafara bi'ra ruma falahu aljanna duk wanda ya toni rijiyar ruma to yana da aljanna to anan gurin riwayoyi ne guda biyu mu duba riwaya ta farko kafin mu je ta biyu riwaya ta farko annabi yace man yashtari bi'ra ruma wa zai sayi rijiyar ruma fa yaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimin ya sanya gugarsa ya zama dade da gugan sauran musulmai ma'ana inda zai ɗibi ruwa daga rijiyar haka kowane musulmi shi ma zai ɗibi ruwa daga wannan rijiyar bi khairin lahu fil janna Allah ya musanya masa da abin da yafi wannan rijiyar a aljanna Sayyidina Uthman sai yace zan sayi wannan rijiyar sai dai samu mai rijiyar wani ba yahude ne wannan ba yahudan ya kasance guga daya yana sai da shi dinari daya ne guga daya in zaka karbi guga daya a gunsa to kudin sa dinari daya ne dinari daya kuma yana da yawa ko a yanzu idan mun yi kokarin jinda cewa kudin mu ya lalace idan mun yi kokarin duba dinari daya yana da daidai da naira nawa kudin fa da yawa dinari daya yana da daidai da naira 37,000 a ce yanzu guga daya na ruwa da zaka karba ai ka ba da naira 37,000 kaga wani ya daya mutu da kishirwa wani 1,000 ma baya maganin sa ballantana 37,000 to wannan ba yahudan idan kana bukatar ruwan rijiyar nan tasa to zai sayar maka da guga daya amma zaka bada abin da bai gaza naira 37,000 ba a kudin mu na Najeriya dinari daya ke wasu malaman kan ma suka ce dinari daya a yanzu fa yafi haka dinari daya nawa ne sadaki ya kai 147 a yanzu haka to 147 din nan fa rubu'u dinar ne 1/4 na dinari 1/4 147 kaga kenan in 147 1/4 ne na dinari to dinari ɗaya zai zama daidai da naira nawa 500 da wani abu 590 da wani abu ko dubu kawai dai a ce 600 576 to kaga a 600 kaɗan ne babu to yana sai da guga daya dinari daya wata riwaya kuma tace yana sai da guga daya dirhami daya to kaga dirhami dayan da sauki dirhami shine yake daidai da naira 37,000 dinari kuma yana daidai da naira 570 to sai Sayyidina Uthman ya je ya same shi yace masa yana bukata ya sayar masa da wannan rijiyar yace kai ba ta sayarwa ba ce yace duk kudin da na baka yace kamar nawa zaka iya bayarwa yace idan na baka dinari 1,000 zaka iya bari tace ka dinari 1,000 ko da yawa amma ba zan bari ba yace to in na baka dinari 10,000 fa yace kai da yawa amma ba zan iya bari ba suna haka har ya tafi 100 yace Allah 100 yace eh bai ude da yaga kudi yaga in bai bayar ba fa zai asara sai yace to zan bar maka amma rabin rijiya ma'ana ba zai sayar masa rijiyar duka ba zai sayar masa da rabin ta a dinari 100 wannan biliyan nawa ke in za a buga kudin mu na Najeriya kudin da yawa biliyoyi ne fa ba miliyoyi ba biliyoyi Sayyidina Uthman yace in dai zaka sayar mun rabin na siya 100 yace na sayar maka to taya za a yi a sayi rabin rijiya to shi tsarin da suka yi shine tunda yanzu Sayyidina Uthman ya sayi rabi shike da mallakin rabi ba yahude na da mallakin rabi to sai aka yi tsari yau Uthman ne yake da gadara da rijiya gobe kuma ba yahude tunda rijiyar tasu ce su biyu to sai zamanto sayyidina Uthman ya dafi makudan kudaden ne ba shi yasa nayi bayani a baya cewar idan ka ji yawan kudin da sayyidina Uthman yake bayarwa zata wani in ba ma musulmi bane sai ƙaryata ba zai yadda ba amma su lahirar ce a gaban su kuma neman yadda Allah suke ya dibi makudan kudaden nan ya bayar saboda ya ji an ce za a musanya masa da abin da ya tsirijiyar alkhairi a aljanna to saboda haka ya san duniya ba komai bane abin duniya ba komai bane duk abin da ka tara ɗayan biyu ne in ma ko ka mutu ka tafi ka bar shi in kuma baka mutu ka tafi ka bar shi ba yau da gobe zai iya karewa kuma ko bai kare ba komin daren dadewa dole ka tafi ka bar shi saboda dukiyar ta ubangiji ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha Allah ya ce mu za mu gaji ƙasa da abin da ke kanta saboda haka duk dukiyar da mutun ya tara kuma duk tsayin kwanakin da yayi duk tsawon shekarun da ya dole komin daren dadewa ya tafi ya batta waɗanda ya ban musu ma suka gada komin daren dadewa dole su tafi su batta su ma waɗanda suka barwa suka gada komin daren dadewa dole su tafi su batta har ta kai ga Allah shi zai gaji kayansa dama na ubangiji to kaga su suna kallon haka suna kallon haka sabanin mu a yau mutum kawai yaya zai iya tara dukiya ya haɓaka ta wani sai ka nemi hikima da sababin da yasa yake ta tara dukiya yake tanadi wa duniyar sa da yi wa lahirar ba sai ka rasa wani kuma yana yi ne dan gasa wani kuma yana yi ne dan ya barwa magada to kaga inda aka gudu dai ba a tsira ba idan dan gasa kake a ce a garin ku ba wanda ya fika kuɗi ko a yankin ku ba wanda ya fika kuɗi don an ce ba wanda ya fika kuɗi sai ne shikenan fa ya tafi a haka kudin kuma bai amfanar da kai da komai ba dole in mutuwa ta zo za ta dauke ka ka bar kudin naira ɗaya ba za ka je da ita ka bar ka ga kamar ya zama aikin kawai in kuma magada kake ta fafutukar ka tara ka barwa magadan nan fa ba kai bane a gaban su wasu so tani da dama ma har Allah Allah suke ka kauce ka ba su guri kaman ka dan tare musu su dan yi dana sha su hole su sake shi yasa zaka ga idan mutun ya cutu suna annawa akan yi masa magani wallahi Allah Allah suke kawai ya tura ya tafi ya ba su guri kaman ya toshe musu wani abu kai kuma kana nan fadi tashin ka duk ya zaka yi ka tara musu ya zaka yi ka bar musu amma wallahi su din ba kai bane a gaban su musamman a zamanin nan wallahi ba kai bane a gaban su kashi 80 cikin 100 na magada shi wanda za su gadan ba shi bane a gaban su kuma baya cikin lissafin shi ko wani abu da ya faru cikin garin nan wani mutum ne ba ma wani kudi ya tara ba ba shi ma da wani kudi kawai dai rufin asiri dattijo yana da ƴaƴansa lokacin da ya kwanta jinya yake fahimtar kamar ba zai tashi daga jinyar ba sai bar wasiya cewa idan rai yayi halinsa gidansa nan da yake ciki yana so a siyar idan an siyar a dauki 50,000 cikin kudin gidan a sayi abinci a raba mabukata sauran kuma a raba magada kuma abin da ya faru kenan bai yi dogon zango ba Allah ya dauki rayuwarsa to karkashin wasiyar da yayi sai aka saida gida gida kuma an saida shi kusan miliyan 3 sai aka ce to aiko ya bar wasiya cewar a dau 50,000 cikin kudin gidan a sai abinci ƴaƴan budan bakin suka ce a'a ya za a taba mana gadan dukiyar fatasa ce gidan nasa ne mallakin sa ba neran ɗaya daga cikin ƴaƴan nan kuma ya bada wasiya duka 50,000 cikin miliyan 3 nawa take suka yi ta kumfan baki suna cece ku ce ta ya za a taba musu yanzu ka ai ya zama mallakin su ai ba shi da iko akai ai dukiyar su ce shine ake tambaya har tambayar ta iso gari cewar shin yanzu haƙƙin su ne bai kamata a taba ba ko kuma ko sun so ko sun ki a cire kamar yadda yayi wasiya nace ko sun so ko sun ki dole za a cire kamar yadda yayi wasiya yana da haƙƙi tunda yayi wasiya kuma dukiyarsa ce kafin ya rasu sannan wasiyar da yayi bata wuce 1/3 ba dama abin da ba a so shine mamaci yayi wasiyar da ta wuce 1/3 in ta wuce 1/3 nan ba za a zartar da ita ba amma in da yanzu ko da miliyan 1 yace a dauka malamai suka ce za a iya dauka saboda wancan hadisi na sa'ad dan abi waqqas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita aikin hajjin bankwana tare da su sa'ad sa'ad ya cutu yayi matsanancin rashin lafiya manzon Allah ya je duba shi sai ya ce rasulullah ina da dukiya mai yawa kuma ba ni da wani magaji sai ya ta kwaya tsaye kallon kwal kamar rai wannan dukiyar da nake da ita manzo Allah kana ga zan iya sadakar da ita gaba ɗaya fi sabilillah ni wa kaina tanadi annabi yace a'a ba za kai haka yace to ya rasulullah zan iya sadakar da biyu bisa ukunta manzo Allah yace ba za ka iya ba yace to ya rasulullah zan iya raba ta biyu in sadakar da ɗaya bisa biyu 50% kenan manzo Allah yace a'a ba za ka iya ba yace to zan iya raba ta uku ɗaya bisa uku in sadakar annabi yace eh to amma da yana da yawa malai suka ce to sai aka fahimci cewar eh za a iya sadakar da ɗaya bisa uku sai a ƙarshe sai annabi yake ce masa ka sani fa ya kai sa'ad ka mutu ka tafi ka bar magadanka cikin wadata ya fi alkhairi akan ka tafi ka bar su cikin talauci suna bibiyar mutane suna roƙon su kenan isharar da annabi yake masa maimakon ya sadakar da mafi yawan dukiyarsa a'a ya dau 1 bisa 3 ya sadakar 2 bisa 3 kuma ya bar wa magata shine malamai suka ce wannan yana nuna maka mamaci yana da iko yayi wasiya a cikin dukiyarsa da bata wuce 1 bisa 3 ba in ta wuce 1 bisa 3 ba za a zartar da ita ba to sayyidina abubakar shi kamar hukuncin da ya kar ya wuce 1 bisa 4 shi bai ma zartar da hukuncin 1 bisa 3 ba yanzu idan mun duba miliyan 3 ne idan da za a kasa dukiyar nawa ta dauka miliyan 50 nawa ta dauka inda za a kasa 50 a 3 in miliyan 3 inda za a kasa ta gida a ce za a cire 50 nawa za a cire cikin miliyan na'am cikin 300 a cire kashi ɗaya to fasantar din zai zama nawa baka gane nufi na ba yanzu da aka ce da yace a cire 50 ba miliyan 3 bace dukiyar to 50 zai zama nawa ne fasan na miliyan 3 ka gane nufi na 1/60 ko 1/60 haka 1/60 to kaga fa duka an raba ne gida 60 ba gida 10 ba ba 5 ba 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 gida 60 amma suna kunfan baki cewa kar a taba musu dukiyarsu ba haka mutanen yau suke wallahi mamacin da ya tara kudin ba shi bane a gaban shi to saboda haka su a can zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa waiwayawa wai su duba magaji a'a wani tanadi nawa kaina shine abin da yake gaban su to sayyidina Uthman ya sayi rabin rijiya Bayahude ya rike rabin rijiya sai zamanto mutane ranan da yake ranan mallakin Uthman mutum sai zo ya ɗibi ruwan da yawa wanda zai shayo kuma ya shago washe gari Bayahude zai fito tun farar safiya ya zauna yana jiran mai zuwa sayan ruwa har rana ta faɗi ba mutum ɗaya da zai to haka abin ya ci gaba da tafiya sai ya ce kai Uthman zo ka sayi sauran rabi Uthman ya ce ina ka makara ai san da na nema ka siyar mun cewa kai in sayi rabi ni kan yanzu banni da rabin ma ishe sai je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni addinin ka kan umurni yake a saba mutane kar a kyautata mutane annabi yace me ya faru yace kaji yanda muka yi da Usman sai annabi yace ba wani abu zai sayi sauran rabi annabi sai aka kira masa Usman yace Usman ka sayi sauran rabin rijiyan wannan bayahudi yace ya rasulullah wannan umurni ne wahayi aka yi umurni dole in ji in yi biyayya ko kuma shawari ne kake bani yace a shawari nake baka yace to ba ni abu ya rasulullah sai je samu bayahudi yace ka siyar min da sauran rabin yace to ka siya kwatankwacin kudin da ka sayi
yace ina ai yanzu kan bayar da za a yi siya kwatankwacin kudin da na sayi rabin farko in zaka siyar mun dinari 10 yace kawo sai sai na Uthman sai dago dinari 10 ya ta da kace dinari 10 na dauka 10,000 ya zaka bani dinari 10 yace to in baka so shikenan ya ga tattarin rijiyar ne na rike rabi yace to ka dan kara sai sayyidina Uthman yace to zan baka dinari 1,000 ba zan kara akai ba da kuma ya sai rabin rijiya 1,000 to bai hude ga dai ko da ma dai bai karbi wannan dinari 1,000 ba dai ruwa kan ba mai siya shikenan sai sallama wa sayyidina Uthman shikenan rijiya sai aka wayi gari ta zama mallakin musulmi kowa zai zo ya sha ruwa san da yake shi to kaga wannan nagarta ce da sayyidina Uthman yayi kuma ya fidda makudan kudade kamar baya so to a hadisi nabi kuma yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man hafara bi'ra ruma falahu aljanna duk wanda ya toni rijiyar ruma yana da aljanna to anan gurin akwai iskali menene iskalin hadisin farko annabi yace wanda ya sayi rijiyar ruma Allah zai musanya masa abin da yafi rijiyar a aljanna wannan hadisi nabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya toni rijiyar ruma yana da aljanna hadisan guda biyu ba su karo da juna ba hadisi na farko Imam an-Nasa'i ya fidda shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce cewa duk wanda ya sayi rijiyar ruma Allah zai musanya masa da abin da yafi ta alkhairi a aljanna hadisi kuma na biyu Bukhari ya fidda hadisin cikin sahihinsa cewa wanda ya toni rijiyar ruma yana da aljanna a zahiri kama hadisan guda biyu sun yi karo da juna to wani martani za mu mayar a wannan gabar waɗannan hadisai guda biyu wannan annabi ya ce wanda ya sayi rijiyar ruma yana da aljanna har sayyidina Uthman ya je ya saye ta a gurin mai rijiyar wanda ake kiransa ruma ba yahudi wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya toni rijiyar ruma yana da aljanna shin saye ne ko tono wanne ne ɗaya daga cikin ibnu battal ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ya yi sharhin sahihul bukhari yace riwaya ta biyun nan kuskure ce akwai kuskure daga wasu daga cikin jerin mazajen hadisi inji ibnu battal Allah masa rahama yace saboda abin da aka sani a tarihance shine sayyidina Uthman wannan rijiya sayan ta yi ba tonan ta yi ba yace saboda haka wannan riwaya ta biyu man hafara bi'ra ruma falahu aljanna yace akwai kuskure daga wasu daga cikin mazajen hadisin sun kuskure maimakon manishtara bi'ra ruma falahu aljanna sai suka rawaito man hafara bi'ra ruma falahu aljanna wannan martanin da ya a wannan gaba ce ya yi sharhin sahihul bukhari ibn hajar shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi shi ma ya yi sharhin sahihul bukhari wanda aka fi sanin sa da fathul bari to da yazo kan maganar ibn battal dan ibn battal ya riga yin shi shi ya rasu shekara na 200 da wani abu bayan hijira shi ibn battal shi kuma ibn hajar ya rasu shekara na 800 da wani abu bayan hijira kaga akwai shekaru 600 rata tsakanin su kenan ma ba su yi zamani ɗaya ba Ibn Hajar da yazo kan wannan magana ta Ibn Battal cewa wannan hadisi na biyu man hafara bi'ra ruma wanda ya toni rijiyar ruma yana da aljanna Ibn Battal ya ce akwai kuskure daga wasu daga cikin marawaita hadisin sai Ibn Hajar da yazo sai ya ce babu kuskure hadisan duka mazajensu amintattu ne babu ɗaya daga cikinsu da ake tuhumarsa da ƙarya ko raunin hadda dukansu amintattu ne sawa'un hadisin farko da annabi ya ce wanda ya sayi rijiyar ruma Allah zai musanya masa abin da ya fi ta alkhairi a aljanna da hadisi na biyu da annabi ya ce wanda ya toni rijiyar ruma yana da aljanna ya ce babu kuskure a ciki kuma hadisan yanda suka zo haka sai Ibn Hajar sai ya ce to amma bayanin da za a yi a wannan gaba a karon farko da annabi ya kwadaitar a sayi rijiyar ruma sayyidina Uthman ya fidda makudan kudade ya saya yace to ba zai hana ba kuma daga baya idan idan ya toshe ka san rija lokaci idan ta kan toshe sai kafe ruwa ya zama baya zuwa yadda ya kamata za a bukaci a yi ne a sake tononta ayyasa to kaga anan gurin karon farko da annabi ya kwadaitar a siyasa idan Uthman ya fidda makudan kudade shi yanzu ta zama mallakin al'umma musulmi su suke shan ruwanta to tunda kowa ruwanta zai zo ya diba kuma zai diba gurgudan ganin daman sa za a wayi gari yau da gobe ta iya katewa saboda an mata yawa ita kadai ce rijiyar da tafi dadi a garin Madina don nan zai iya sa ta kafe ruwan ma ya zaman toya yayi karanci mutum zai zo an kwashe ruwan yayi ta kokarin nemo ruwa babu ruwa to annabi sai ga ya kamata fa a sake tonan wannan rijiyar to shine ya sake kwadaitar da sahabban sa cewa man hafara bi'ra ruma falahul janna duk wanda ya tone rijiyar ruma to yana da aljanna to sayyidina Uthman din da ya saye ta shine kuma a karo na biyu ya sake tonanta nan ma makudan kudade ya fitar ya toni wannan rijiya to anan gurin karishan kissar mallakin wannan littafi yace wa kad kana ruma qabla qudumin nabi sallallahu alaihi wasallama la yashrabu minha ahadun illa bi thaman wannan mun yi bayanin sa a baya ita rijiyar ruma gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Madina ba wanda ya isa ya sha ruwan wannan rijiya sai da kudi falamma qadima almuhajirun almadinata lokacin da mutan makka suka yo hijira suka da garin Madina istankarul ma'a sai ya zamanto ruwan cikin garin Madina basa jin dadinsa wa kanat li rajulin min bani ghifar aynun yuqalu laha ruma wani mutum daga cikin kabilar banu ghifar wannan riwaya ta uku kenan ya kasance yana da wata rijiya wacce ake kiranta ruma kaga a riwayar da muka karanta ta baya rijiyar ta wani bayahude ce wanda sunansa ruma wannan riwaya kuma da zamu karanta ta rijiyar ta wani mutum ne da ya fito da kabilar banu zifar cikin mutan Madina musulmi wanda rijiyar tasa ce kuma ana kiran rijiyar da ruma ma'ana lakabin rijiyar ne ruma wannan a riwaya ta uku kenan wa kana yabi'u minha alqirbata bimudde shi wannan mutumi wanda ya fito da kabilar banu ghifar ya kasance yana sai da guga daya na wannan rijiyar da mudu daya kuka kawo masa mudu daya na alkama sai baka kaga wannan shi bai tsananta ba kamar yadda ba yahudi ya tsananta a wannan riwaya kenan rijiyar ta wani mutum ne dan kabilar banu ghifar lokacin da annabi ya yi hijira daga garin makka ya dawo madina sun tarar da wannan rijiyar ita kadai ce ruwanta yake da dadi kuma mallakin wani mutum ne dan kabilar banu zifar shi kuma yana sai da ruwa da mudu na abinci in ka kawo masa mudu na alkama sai baka guga ɗaya na ruwa in ka kawo masa mudu na sha'ir sai baka guga ɗaya na ruwa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai magana da shi wannan mamallakin rijiyar tunda musulmi ne yana cikin al-ansar mutan Madina annabi ya ce masa tabi'u ha bi aynin fil janna shin zaka sayar da wannan rijiyar taka da rijiya a aljanna ka samu idan ruwa a aljanna mai bubbuga a musanya maka da ido mai bubbuga a aljanna fa qala wannan mutumi dan banu zifar sai ya ce ya rasulullah kaga kenan musulmi ne yace ya manzon Allah laisa li wala li iyali ghayru ha yace wannan rijiyar da ka gani ya manzon Allah ba ni da wani hanya na shigowan kudi ni da iyalaina da shi nake bukatu na ruwan rijiyar inna sayar da shi aka bani abinci wannan abincin shi zan ci shi iyalaina za su ci kuma shi zan je in sayar na dan siyo kayan miya da kayan masarufi da kayan bukatu na yau da kullum shine yace manzon Allah ne ni da iyalaina ba ni da wani abu da muka dogara da shi wajen abubuwan bukatunmu na yau da kullun da abincinmu banda ita wannan rijiya fa balaga zalika usmana fashtaraha bi 35 alf dirham sai labari ya iska sayyidina usman cewa ga tattaunawar da ya shiga tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan dan kabilar banu khifar annabi ya nemi ya siyar amma ya bada uzuri cewar wannan rijiyar ita ce take kawo masa dan abin da zai sayi abinci da shi da iyalansa da bukatunsa na yau da kullum sai na Uthman sai ya samu wannan mutum sai ya sayi rijiyar da kudi 37,000 na dirham ya sayi rijiyar da kuɗi 37,000 na dirham a gurinsa. Shi ɗin ai a can a baya da annabi ya ce tabi'u hadhi ainin fil janna, ai ba kuɗin za a bashi ba ko? An gane bayanin? Menene za a bashi a madadin rijiyar? Ruwa a aljanna. Kenan ana so ya bar rijiyar fi sabilillah. An gane bayanin? Ba wai kuɗi za a ɗauka a nan duniya a bashi ba. Abin da za a biya shi da shi daga aljanna ne. To shi kuma da ya duba sai ga yana da buƙatuwa zuwa ga rijiyar, saboda abincinsa daga rijiyar yake samu. Buƙatunsa na yau da kullum daga rijiyar ne. Idan ya ɗauka ba da ita fi sabilillah, to zai shiga matsi na rayuwa. Sai koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To manzon Allah kuma ba so ya kuntata ma kowa. Sayyidina Uthman ya ji labari sai zo ya same shi ya ce, na sayi rijiyar dirhami 37,000. Wannan dirhami 37,000 zai kai, in an kwatanta shi da naira, zai kai naira biliyan 1 da miliyan 110. Biliyan 1 da miliyan 110. Sayyidina Uthman ya cire ya sayi wannan rijiya. To kaga ana ai ya samu jari wanda zai je ya ci gaba da kasuwanci don ciyar da iyalansa. Kuma atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, sai sayyidina Uthman ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ya ce, ataj'alu li fiha ma ja'alta lahu, shin zaka sanya mun kwatankwatin abin da ka sanya masa? Ne manzon Allah ya sanya masa ya sayar da isa da ita da ido a cikin aljanna, idan ruwa a cikin aljanna. To shi sayyidina Uthman sai ya kai sai kawai ya sayi rijiya, sai ya zo gurin annabi, shin ni ma zaka sanya mun kwatankwatin yanda ka sanya masa, sakamako na ya zama idan ruwa cikin gidan aljanna? Kala, sai manzo Allah ya ce na'am, amma riga an saba ka. Kenan sayyidina Uthman yana da ido idaniya ta ruwa ne bubbuga a aljanna, saboda wannan rijiya da yasu ya ta taruma. Kala, kad ja'altu halil muslimin, da annabi ya ce an sanya maka, sai ce to na sanya ta wa musulmai, mallakin musulmai ne, kowa ya ɗiba sanda yake so ya sha ya yi guzuri da shi, na musulmai ne. To wannan riwaya ta uku ce. To har ila yau dai ƴan uwa, idan mun kalli wannan riwayar za mu ga ta bambanta da ta farko. Ta farko an yi bayani cewa rijiyar ta Bayahude ne, sunansa Ruma. Nan kuma an yi bayani cewa rijiyar ta wani mutum ne ɗan kabilar Banu Ghifar. Ta wani mutum ne ɗan kabilar Banu Ghifar, ana kiran rijiyar Ruma. To yanzu waɗannan riwayoyi guda biyu, yanzu mun haɗa riwayoyi guda biyu, wannan da ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zai saye ta a musanya masa da abin da ya fi ta alkhairi aljanna, da kuma wannan riwayar da annabi ya ce wa zai tone ta a bashi aljanna. Kaga wannan babu iskali, iskalin ya kau. Yanzu abin da ya saura, shin rijiyar ta Bayahude ce kam ko kuma ta ɗan kabilar Banu Ghifar? Wannan shi da abin da ya saura da za mu duba in mun zo majalisi na gaba, kafin mu je misali na biyu cikin misalan ciyarwa sayyidina Uthman dan gina wannan daula ta garin Madina, wacce ta taso jinjira annabi yake so ta kafu dan ya samu damar karantar da addinin musulunci da yaɗa shi. Saboda ƙuran lokaci, sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe, Allah maɗaukacin sarki gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.